من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh. Yan uwa, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka, wanda ake gabatar da nasihohi ko kuma mahadarori ko kuma karatu wanda yake amfanar da ku, wanda kuke ake gargadan iko, ake kwana kwatanta muku gargadan abinda za ku gabatar da ibada zuwa ga Ubangijin ku Allah madaukakin sarki. Kenan wannan darasi ne wanda yake yana da fa'ida sosai. Dan haka muna buƙatar kowa shi ba da intibahin shi da lurashi ya ba da kulliyar shi gaba ɗaya game da wannan darasin da ake gabatarwa. Da fatan Allah madaukakin sarki dai shi mu malam jagora, sannan kuma Allah madaukakin sarki shi kare shi da tuntuɓen halshi. Malam, daga farko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam, sannu da zuwa.
Sannu akramakum Allah.
Ya ayyuka kuma.
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya hidindimu kuma.
To an gode Allah.
To da fatan malam kana lafiya insha Allah ta'ala. Dan uwa, kamar yadda mun ka saba insha Allah, muna gabatar da maudu'i daban-daban ko kuma ababuwa na sha'ani na addinin musulunci kamar da mun kai bayani. A yau din nan insha Allah ta'ala za mu tashi wani abu da ake cewa maqasidish shari'a. To maqasidish shari'an nan da muke magana akan shi a yau, muna son malam shi muna ta'arifi na abin da ake nihi da maqasidish shari'a.
To أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تو أكرمكم الله. وأن مصطلحنا مقاصد الشريعة كو المقاصد الشرعية واتو كلمة نيقودا بيو ينا ربقات سيئن فلي كو كلمة أبند تقوم ساسا نأتي زواغا تعريفنا واتو العالم نوجنتا. An gane ko? Kenan kafin a fassara kalima din, yana da kyau wato a fassara kalimomin ɗaya bayan ɗaya, sannan a je zuwa ga ma'anar da suke kumsa wanda ya kamata a dora su akan shi.
Na'am.
An gane ko? To, malamai suke cewa in an ka ce al-maqsad, wato kamar wato yana matsayin ismul maf'ul, wato ya zo a kan ma'ana ta ismul maf'ul. Kamar yanzu in an ka ce malbas, ana nuhin al-malbus. In an ka ce al-ma'akal, ana nuhin al-ma'akul. In an ka ce al-mashrab, ana nufin al-mashrub. Ina fata an fahimta. To, malamai suke cewa kenan al-maqsad ya zo ne kama a matsayin ismul maf'ul, duk da yake wasu sun saba akan haka, suna nufin ya zo ne akan matsayin zarfu zaman ko zarful makan. Amma dai a gurguje, abinda wannan kalma take dauka cikin larabci tana daukar ma'anoni daban-daban. Daga cikin su tana daukar wato al'ammu. Ya an ce al'ammu ba da ainun ba, da alhamza, ana nufin alqasd, nufata wani abu. An gane ko? Sannan wasu suka ce tana nufin alistiqama, istiqamatu tariq, abu ya zamanto miƙe, wa ala Allahi qasdu sabili wa minha ja'ir. Sannan kuma suka ce tana zuwa as-sahlul qarib, abinda yake wato mai sauki na kusa. Allah subhanahu wa ta'ala ce law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alayhim ash-shaqqa. Sannan al-qasdu tana nufin at-tawassut, waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Sannan al-qasdu tana nufin al-kasru, kar yadda abu. Wato in ka ce qasadtu al-'uda, bima'ana kasartuhu, na karya shi. To sai mu ji hankali, kalma ta al-ammu da mun ka fada tana nufin nufata abu, al-ummu kuma wato tana nufin mahaifiya, sannan kuma al-immu tana nufin kuma mahaifiya. ya zama musallaf lughawi sai an yi hattara da irin waɗannan abubuwa sannan al-qasdu wani lokaci yana nufin al-azmu abinda kai daura niyya akan sa to ala ayyati hal da yana daukan ma'anoni daban-daban in mun ka dauki ash-shari'a kuma tana nufin wani lokaci kamar mawridul ma mawridu shurbil ma inda ake shan ruwa wani lokaci kuma an ka ce ash-shari'a ana nufin man hadarul ma inda ruwa suke zubuwa daga saman dutse min al-jabal kenan sannan kuma in mun ka dauki ash-shari'a wani lokaci tana nufin at-tariq hanya لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا to amma an kace maqasidush shari'a aka hada su guda biyu to nan kuma suna da wata ma'ana daban shi yasa duk kalimar da take biyu ce aka hada akai sunan wani ilmi to dole sai an bada ma'anar mufradat sannan kuma aje zuwa ga ma'ana al-murakkab to sai malamai suke cewa in aka ce wato misali maqasidush shari'a ilimi ne wanda an mai zaman kansa ana nufin wato al-maqasid ash-shar'iyya wato hiya al-ma'ani wal hikam al-malhuzatu an gane ko lish-shari'i fi jami' al-ahkam aw fi ba'dihha kama yadda ibn ashur a cikin maqasid ash-shar'iyya ya kawo littafi da maqasid ash-shari'a da yi amma duk da ke ya dan ƙara waɗansu abubuwa saman waɗannan sai malamai suka ce sauran tafsili na waɗanga sun isa shine abinda ake nufi wato ma'anoni da kuma hikmomi waɗanda shi mai azu shari'a ya hankalta ma in an ce ash-shari' ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama kuma shi Allah shine ash-shari'u haqiqatan shi manzo yana shar'antawa ne da izinin Allah to sannan kuma sun kace fi jami'il ahkam a dukkan cikin ayyuka tun da dukkan ayyuka ana ta'lilin su aw mu'zamaha waɗansu malamai suka ce ko kuma fi yawancin su saboda ahkam suna da ta'lil عام da kuma ta'lil khas zamu zo bayani kan wannan wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
na'am
malam abu na biyu malam muna son ai mana tarihi na maqasid ash-shari'a amma a takaice saboda lokacin mu
ba zai isa ba haka abin da yasa ake tawo tarihin abu saboda sanin tushen sa saboda kuma kasancewar sa ko ya inganta ko bai inganta ba saboda matsaloli ne waɗanda muke fama da su ta fuskar tarihi idan ya kasance tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai shi ko zamanin sahabbai kaga mun huta da wanda da yazo a ce wannan ilimin bai da asali to idan muka duba al-maqasid tun zamanin da Qur'ani yake sabka akwai su saboda Allah zai faɗi hukunci sai ya faɗi dalilin da yasa aka shar'anta hukuncin misali inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آية متاهدب بمنا يدقوا كاغا إن الله يأمر بالعدل الله ينا أمرتا دا ينا أمرتا قد أي عادل والإحسان كما دا كوتا تاوى أنغان يكون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة دا كما الله ينا أمرتين دا أبا مكو سنتي حق إنسا كوبا حكبا وينهى عن الفحشاء الله ينا هري دا الفحشاء أبن ديك ممونا والمنكر دا أبن دا بيد كو والبغي دا كما ظالم شي سي الله تي يعيذكم الله ينا مكو وعزي لعلكم تذكرونا دنكو وعزتو كاغا ونن تعليلي نا دليل دي سا الله شر أن تؤدنا أبو بوا دن سبو دم وعزتو تو كاغا ونن تعليلي نا وند قرآن يتبت الدشي حتى دا وند بيهد دا حديثي با تونا نياكم كما إنك ديبا تكن القرآن da dama zaka iske Allah yana bayanin dalilan da suka sa ya shar'anta wani hukunci ina fata an fahimci ni kenan dan haka ayoyi kuma suna dama duk inda zaka samu la'alla zaka ga كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون duk dai irin waɗannan ayoyin suna nuna ga dalilan da suka sa Allah shar'anta hukunci kenan dan haka akwai shi idan muka so zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisan sa zamu ga wannan ilimin akwai shi ma'ana ilmul maqasid ash-shar'iyya akwai hadisi na Sa'd bin Sahal as-Sa'idi رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يكي تيوى وترانا منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم ونينا كلو ستجدن سبيد الاباري وتوسي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي دانا سنكنا كلونا أنغاني كو دانا تسوني مكا إدو دا مدرا مدرا يعني أنت مدرا شيني دانسيني كونا كوتينا وانديك أنيش دا كرفي كو كما دا إتي توسي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أنسى يا الاستئذان نيمن mutun ya nemi kafin ya shiga cikin gida ya nemi izini min ajlil basar dan saboda al basar wato kallo kenan kenan sai ya zaman to kaga wannan ta'lili na an ka fadi dalilin da yasa aka shar'anta wannan an gane ko to sannan kuma idan muka duba har yanzu akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wani balarabe na Abu Hurairah ne na cikin sahihul Bukhari wancan hadisi kuma na cikin sahihul Bukhari da Muslim wannan hadisin na Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi fitsari a cikin masallaci sai suka kore shi sahabbai suka so su tsawata mishi sai manzo Allah sai ya ce ku kyale shi saboda in kaga in sun kore shi abinda ba suke buƙatar ma'ana ba zai yi ba dan fitsarin ma zai ƙara watsuwa ne cikin masallaci amma in aka bari ya ƙare zai azuba ruwa a inda ya abin nan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama bu'istum muyassirin an turo ku ma'ana an ba ku ilimin addini ko ko addinin mu an turo mu ne muyassirin dan mu zama to masu saukakawa an gane ko to kaga muyassirin kinan masu saukakawa kaga an fadi dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan shari'a idan muka duba hadisi na uku na karshe hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana matasa wa'azi yace ya ma'ashar al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda ya samu ikon aure malamai suka ce nan ana nufin wanda yake da lafiya kuma yana daga abin da zai rike nauyin iyalin sa falyatazawwaj sai yayi aure fa innahu aghaddu lil-basar shine yafi kame wato gani an gane ko wa ahsanu lil farj kuma shi yafi tsare farjin mutun daga je yayi zina ko yaje dan su abuwa dan da ba su inganta ba wa man lam yastata fa alayhi bisawm wanda kuma ba zai samu ikon wannan ba sai shi azumi to kaga wannan dalilai ne da suke nuna cewa shari'a tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tabbatar da illolinta idan muka je gaba sai mu zo zamanin sahabban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suna ganin cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu da sauran sahabbai sun yi amfani da al-maqasid ash-shar'iyya misali athar na sayyidina Umar ibn al-Khattab wanda cikin musannaf na Ibn Abi Shayba lokacin da ya samu labarin Hudhaifa ya aure wata mata bai yahudiya yace mishi to abin da nake so da kai ka rabu da ita ya tura mishi to amma sai ya bayyana mishi dalili daga cikin dalilan waɗansu malamai sun ce saboda kada a fitinu da matansu a bar mata ɗiyan muminai mata muminai wasu kuma suka ce a'a abin da yasa wannan yace inni akhafu an ta'atu al-mumisat minhunna ina jin tsoron ku aure karuwai daga cikin su dan saboda ba kowanne daga cikin su ne bai yake kiyaye dokokin addini sa tunda zina ma a cikin kristanci abu ne wanda yake haramun to kaga wannan sayyidina Umar ya san halat ne amma kuma ya hana saboda kallon maqsad na shari'a mutum mai daraja da kima a ganshi shina aure da matar da ba ta da mutunci kaga wannan ma ba wai shi kadai zai zubar ma kima ba yana iya kai ga addinin musulunci mutane su rinka mai addini isgili Allah kai mu na tsari abu na gaba wanda malamai suke kawo wa sayyidina Umar wanda Imam Malik ya kawo ta a cikin Muwatta wanda waɗansu mutane sayyidina Umar ya kashe mutum biyar ko goma ko bakwai daga cikin mutanen Yaman da suka kashe wani mutum to kaga shari'a cewa tai in mutum ya kashe a kashe shi to amma Qur'ani bai zance in mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma an gane ko koko mace ta kashe namiji misali me yayi hukunci to kaga sai sayyidina Umar an ce daga farko sayyidina Ali yayi masa ishara zuwa ga wannan ya dan ji tsoro daga baya kuma sai ga ya dace aikata sai aikata dalili kuma maqsad na shari'a idan mutum goma ko biyar ko bakwai ko uku ko biyu suka san cewa idan suka kashe mutum daya ba za a yi musu kisa ba kaga wannan zai bude musu kofa ta su rinka kisan mutane wanda kuma shine yanzu abinda turawa suka shar'anta a kasashen mu sai su ba mutum makamai ya je ta kisan mutane idan kuma aka kama shi sai a je da shi kotun duniya sai a je kuma a samu lauyoyi su kare shi kaga ya san da in ya kashe dubban mutane ba abinda za a yi mishi kinan ba abinda zai hana gobe yayi amma idan wani yayi aka kama shi aka kashe shi kaga gobe wani ba zai aikata wannan ba to har suke ruwaito ga sayyidina Umar yake cewa law tamala alaihi wato ahlu san'a laqat da duk mutanen sana'a suka taru suka kashe wannan mutumin da na kashe su to kaga wannan maqsad ne na shari'a wanda sayyidina Umar ibn al-Khattab yayi amfani da shi wanda kuma in muka diba a tarihin musulunci da tabi'ina da tabi'i tabi'ina duka suna amfani da maqsad na shari'a wani lokaci sun saba mu nasi saboda waɗansu dalilai da suke ganin idan aka bar su kamar wasa da nafsi ne ake son ayi domin akwai mutanen da suke son su yi wasa da nafsi to in aka gano su ba za a ba su wannan dama ba tunda suna ganin su biyu ne sun kashe mutum kaga suna ganin ba za a kashe su ba to kinan kaga kamar wannan kokari ne na wasa da nafsi wanda shine malamai suke ijtihadi su ga sun kare ma alqur'ani da sunna matsayin su a cikin al'umma to wannan shi ne a gurguje kuma duk tarihin musulunci malamai ma sun yi littattafai tun wancan lokaci da waɗannan maqasid wanda tun ba a kira shi ilmul maqasid ba har zuwa ga tabi'ina da tabi'i tabi'ina duka suna amfani da shi har zuwa zamanin mu kuma yanzu malamai suna rubuce-rubuce akan ilimi wanda kuma yanzu ma a jami'o'i zaka ga an kebe masa wato wuri wanda za a karatun sa a matsayin na ilmul maqasid ash-shar'iyya kuma ana rubuce-rubuce akan sa ana buhuth da rasail akan sa to wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje wallahi ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri kaga wannan kenan ilimi ne wanda gan mutane su zaman da sun ji shi sai su yi tunanin ilimi ne wanda na zamani
na'am
to ilimi ne kenan a tuna a san da cewa lokacin manzon
Allah sallallahu alaihi wa sallam
akwai shi haka har yau din ga dai sai dai ya zamo sunan yana iya caccanzawa
haka
kamar yadda malam dai yayi mana ishara sannan kuma abinda hikima ta shari'a kamar yadda malam ya bayani idan kai an kai maka saboda gobe ka koma haka ma wani in ya gani ya zama mishimi
na'am
izina shine hikima ta shari'a Allah ya saka da alheri
amin amin
abu na gaba malam ta'lilul ahkam wa mazahibul fuqaha ulama
to fuqaha ɗin su ne ulama din babu ne babu ne abin tsoro idan muka ce ta'lilul ahkam yima hukumce ta'lili ma'ana ba su illa to zaka iske akwai mazhabobi na malamai waɗansu daga cikin malamai ko mu ce waɗansu masana sun tafi cewa ba a ta'lilul ahkam in muka diba asalin ta'lil ma shine wato bayanul illa ka bayyana illa abu ko dalilin abu ko ba haka ba ita ko illa waɗansu sun yi ta'rifin ta kamar yanzu in muka diba irin su mu'tazila suna cewa al mu'assir bi zatihi abinda yake tasiri da zatin ta don karan kansa amma idan muka duba ahlus sunna wal jama'a suna cewa al mu'assir bi iznillahi ta'ala yana tasiri ne da iznin Allah domin wuta tana kone dan adam amma da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta ba ta yi tasiri ba sai Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim kaga wuta ta zamanto mai sanyi sanyi mai aminci don haka ba ta cutar da shi ba kenan kaga a ta'rifi dai zance mafi inganci in wancan ya inganta dangantaka shi ya danganta zuwa ga mu'tazila kenan sun yi kuskure ina fatan an fahimta to shi ta'lilul ahkam asalin shi shin daga ina ma ya samu daga ina matsalar ta samu asali shine cewa Allah ya siffantu da sifofi guda biyu na farko ba su kadai muke nufi ba akwai ar-rahim Allah mai jinkai ne sannan akwai al-hakim Allah mai hikima ne to idan Allah ko mai hikima mai rahama ne ba zai dora ma bayansa abin da yake da wahala ba kenan tunda qur'ani da hadisi suna da iyaka ma'ana ana iya tantance iyakarsu to akwai sunaye da hukunce-hukuncen abubuwan da basu zo cikin su ba kaga rahama ce ta Allah ya ba su ta hanyar da za su yi kiyasin al'amurra su gane maqsadin shari'a don su gane hukuncin abinda yake haramun ta fuskar kiyasin shi da abinda nasu ya zo a da shi ta fuskar hikima kuma shine Allah hakimun gwanina kenan idan aka ce Allah yayi abu ba tare da wata hikima ba kenan wal iyazu billah wannan an danganta Allah zuwa ga wato rashin hikima mun fahimci wannan da kyau to kuma shin abin at-tahsin wa at-taqbih abu ya zamanto yana da kyau koko bai da kyau shin ana danganta shi ne zuwa ga hankali koko ana kuma zuwa ga nassi na shari'a shi yasa su mu'tazila suna kuma zuwa ga hankali ahli sunna wal jama'a suna cewa a'a hankali bai isa gano duk abin da yake da kyau ba ko abin da yake mummuna idan yayi istiqlali dole sai an koma mu shari'a ita ce zata iya fayyace wannan abubuwa ina fata an fahimta to sai mu zo zuwa ga ta'lilul ahkam su irin su ash'a'ira an gane ko da zahiriyya sun tafi cewa ba a ta'lilul ahkam kuma suna da dalilai da suka kawo dalili na farko wanda suka kawo suka ce shi Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar sa abin da yake aikata wato dan me da ajin neman hikima an gane ko abu na biyu wanda suka kafa hujja da shi suna kafa hujja da cewa idan aka ce za a bi ta'lilul ahkam abin zai kuma zuwa ga tasalsul wannan misali an ka ce abu kaza hikimarsa kaza to shi wannan hikimar ita ko menene hikimarta ita ko wannan hikimar menene hikimarta suka ce to kaga wannan abin sai shi kuma abin da ake kira ad-dawrat kenan ya kuma at-tasalsul ba a iya fahimtar wato at-tasalsul shi abin da kaga bai da iyaka to wannan shi na daga cikin abin da suka bayar na cewa ba a ta'lilul wato al-ahkam ina fata an fahimta to sannan kuma sun kafa hujja da cewa shi at-ta'lil wato yaqtadi al-haja idan an ka ce za a bayyana illa abu ko hikimarsa yana buƙatuwa zuwa ga mi zuwa ga buƙatuwa shi ko Allah bai da buƙatuwa zuwa ga komai to wannan shine abin da dai hujjojin da suka kawo amma zance mafi inganci ahlus sunna wal jama'a sun tafi cewa ana iya fahimtar ta'lilul ahkam tun da gashi ya zo a cikin alqur'ani ya zo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yanzu muka karanta dalilai da suke nuna cewa Allah ya faɗi dalilan da ya shar'anta kaza ya shar'anta kaza ya shar'anta kaza kaga wani ya zabu rayi to mai ce a'a ba a ta'lilu ahkam saboda dalilan da ya kawo na hankali sai mu ce to dalilan sa busu kai waɗannan ba to sai bi dalilin su mai karfi wanda suka kawo na cewa shi Allah la yusalu amma yaf'al ba a tambaye shi abin da ya aikata kaga wannan dalili na wanda yake sun kawo shi wani zai ce to ai Qur'ani da su ma suka kafa hujja da ita ko ba haka ba الشيخ أبو زهرة ليه دقت في مني مني مال مين قسم مصر يارب وتلتا في أصول الفقه شيا كف هجرة تيوا يا كما تمجاني تيوا أكوي بمبنتي أكان إنجانو إلا إنجانيكو دكما تمبير إلا شي الله با وند إسي تمبيش ميسا كشر أن تكذا أما الله تكين جنين دام سينا إفت إن دليل إن ديسا شر أن تكذا kenan su da suka ce wa la yusalu amma yaf'alu ba zuwa munke baka tambaye Allah ba cewa Allah me yasa ka shar'anta muna kaza Allah me yasa ka shar'anta muna kaza Allah me yasa ka shar'anta muna kaza Allah yayi hani da wannan ko ba haka ba to shi yasa ma Allah zargi wadanda lokacin da aka wajabta musu jihadi suka tambaye me yasa aka wajabta musu jihadi alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital Allah dan me ka wajabta muna to kaga kuma duk da yake nan ba wai suna tambaya Allah bane irin tambaya ta mai gida ya tambayi yaron sa amma kuma suna neman tausayi ne na ubangiji ganin suka yi abin yayi musu tsanani ina fatan an fahimta amma sabanin su kafirai su suke tambayar me yasa Allah yayi kaza da munafikai me yasa Allah yayi kaza me yasa Allah yayi kaza ga cikin alqur'ani in Allah yayi wannan sai kafirai su zo suna fira me yasa Allah ya buga misali da sauro me yasa Allah ya buga misali da kuje me yasa Allah yayi kaza kamar Allah yaron su ne an gane ko to irin wannan shine aka hana ina fata an fahimci dan mu fahimci mazhab na ahli sunna da kyau to in muka zo malamai da suka yarda ana ta'lilul ahkam sai suka karkasa su gida uku akwai abin da ake cewa ta'abbudiyyun mahdun an gane ko tamahada lil'ubudiyya ma'ana ana nufin shi ba a fahimtar wani abu da Allah ya sa shar'anta shi duk da yake ita ibada gaba ɗaya tana da dalili am dan mu gane amma akwai dalili khas yanzu misali duk ibada da Allah ya ce ayi tana da ta'lili Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljinni sai su zo bauta mini to tunda bautar Allah kuma ita Allah ya ce a bauta mishi don saboda mi don saboda a tsira duniya da lahira ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna kina ita ibadan nan gaba ɗaya dalilin da yasa aka shar'anta ta dan mu samu wato taqwa dan mu samu kariya daga wutar jahannama dan mu samu kariya daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ta'lilul amni amma at-ta'lilul khas ko wata ibada azo a fitan mata da nasa ta'lil to dan ne malamai suka karkasa su gida uku akwai abin da yake wato ta'lilin sa tamahadu lit-ta'lil dole kamar komai yana da ta'lili shi at-ta'lilul am umurnin da Allah subhanahu wa ta'ala yi gaba dai da hanin da Allah subhanahu wa ta'ala yi gaba dai kowanne daga cikin su yana da hikimar da yasa Allah yi shi saboda ya halicce mu don mu bauta masa to kuma akwai abin da wato tamahada lil-ma'qul kenan wannan shi hankali yana iya gano shi shine umurnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine na farko kenan wanda tamahada lil-ma'qul ma'ana hankali yana iya gano sa ba lit-ta'abbud ba shine kamar yanzu misali abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da shi ko hana mu da shi shine wato lil-ma'qul sannan akwai abinda tamahada lil-ubudiyya an gane ko wanda shi yazo ne daidai lil-ibada kamar yanzu raka'a hudu na az-zahr asuba raka'a biyu magriba uku isha'i hudu kaga baka iya gane mi addalilin da yasa aka ce waɗannan biyu wannan hudu wannan hudu wannan uku wannan hudu ina fata an fahimce ni to sai abinda malamai suke ganin yana da sashe guda biyu sashe zaka ga baka iya gane dalilin da yasa aka shar'anta shi ta wani fage kuma kana iya gane dalilin da yasa aka shar'anta shi to wannan ya kamata mu bada misalin shi dan saboda ya kara fitowa saboda kasan mas'aloli na masu girma sosai masu hatsari kuma waɗanda suna buƙatar misalai misali alwala Allah ya shar'anta ayi alwala to abu na farko da zamu fahimta aidan a tsarkake gabbai ne ko ba haka ba to mutumin da gabban shi suna da tsarki amma bai da alwala kuma sai an kace alwala kaga ta wannan fuskar ba za ka iya gane dalilin da yasa aka ce ayar wallahi ta wannan fagen ba ko ba haka ba to yanzu misali idan muka zo wajen zakka zakka da Allah subhanahu wataala ce a basuwa kaga zamu iya fahimtar ta fuskar bayi da Allah ce a bayar mun san cewa za ta taimaka ma wani biya bashi za ta taimaka talaka da miskini ya lage radadin talauci da bakin ciki da zai gani na wadanda suke masu wadata za ta kawo zaman lafiya a cikin al'umma za ta sa kaunar juna tsakankanin mutane to kaga wadanda zaka gane su to amma yanzu misali an ce mai tumkiya 40 zai bada guda mai 120 in buske 121 ba guda zai bayar ya zaka yi ka gane dalilin da yasa aka ce da mai 40 da mai 120 duka guda za su bayar kaga hankalinka ta wannan fuska ba zai gano shi ba yawa to kuma misali na uku da malamai suke bayarwa akan wannan ta'lilul ahkam shine suke cewa kamar misali abin da ya shafi idda ta matar da mijinta ya mutu matar da mijinta ya mutu an ce za ta zauna wata hudu da kwana 10 wallabi da yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 10 ko ba haka ba to an ce za su wata hudu da kwana 10 to kaga matar da aka kawo ta gidan miji ko ba haka ba ko da ma a ce dai ba a sani ba ranar da aka kawo ta mijin gobe da safe ya mutu ba a sani ba ya taba ta ko bai taba ta ba koko ta yi shekaru tare da shi to kaga ita ana iya fahimtar dalilin da yasa aka ce ta tsaya wata hudu kwana 10 saboda tana yiwa tana dauke da ciki kar ta je ta dauki wani da ta kai cikin wata al'umma wadda ba shi ba ko wata family to amma yanzu misali matar da aka daura ma aure tana gidan su sai mijinta ya mutu to ba a kai ta ba ko tana yiwa mijin yayi balaguro da daura auren koko yana wani wuri aka daura auren ita dai ba a kawo ta ba ko kuma a'a an daura auren kafin a kawo ta ya mutu suna gari guda to ita kuma za ta yi wata hudu da kwana 10 to anan kaga hankalinka ba zai iya gane miye dalilin da yasa aka ce sai ta yi wata hudu da kwana 10 ba yawa sai dai kai ta ijtihadi amma hakikatan ba za ka iya gane sai dai ka ce tana yiwa saboda bakin cikin rabuwa da masoyinta ko wani abu amma dai ijtihadi ne wanda za ka yi wanda ba za ka iya kawo miye yasa aka bambanta ba a bambanta ta ba da wadda aka kawo da wadda ba a kawo ba tunda hankali ya kamata ya bambanta tsakanin wadda aka kawo da wadda ba a kawo ta ba eh wallahi ta'ala alam da wannan kuma za mu fitar da mas'alar cewa dan ɗan uwa mun ji suna yawan tambaya kan wannan matar da mijinta ya mutu aka daura mata aure ba a kawo ta ba tana da matsayin matarsa amma wanda aka kai masa sadaki mijinta ya mutu to ba matarsa bace sadakin za a dawo da shi ina fata an fahimce ni tunda ba daura aure ba ba ta tsayin matsayin matar shi kuma yadda zaka gane wannan wanda aka daura ma aure idan mijinta ya mutu za ta gade shi amma wanda ba daura ma aure ba za ta gade mijinta ba ina fata an fahimce ni yawa sai mas'ala ta karshe karkashin wannan shin in ta mutu za ta samu wani sashi na sadaki tunda ba a daura aure ba ta samu wani sashi na sadaki eh wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alheri
amin
akwai wani abu mallan suka je ma uqud wa ta'lil
na'am eh
uqud
na'am
wa ta'lil
na'am shiri at-ta'lil kin wanda muke zanci uqud at-ta'lil ko yawa kamar wuqu'u at-ta'lil ne wato kamar shin ta'lil ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata a cikin al-Qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kawo wannan bayani na'am
Allah ya saka da alheri
amin
mallan akwai turqul kashf anil maqasid shari'a
to turqul kashf ana nufin hanyoyin da ake bi shi at-ta'lil kin nan mun kawo al-Qur'ani ya faɗi ayoyi daban-daban shine wuqu'uhu kinan abin da ke nuna abin nan akwai shi cikin shari'a da kuma hadisai da muka kawo kinan ba sai mun sake maimaita su ba to amma yanzu nan shin ya ake yi a gane illa wanda za ta kai a gane hikimar da ta sa an ka shar'anta abu tunda ba a barin abu haka nan yanzu mun faɗi cewa cikin Qur'ani yazo mun faɗi cewa cikin hadisi yazo mun faɗi cewa sahabbai sun yi aiki da shi da tabi'ina da tabi'i tabi'ina to wai yanzu ya za mu yi mu gane illa abu dan mu yi kiyasin wata ko kuma mu fitar wani maqsad da shi domin ita illa tana kai mu ne ga gane hikima ba ita ce an maqsad ba maqsad daban illa daban ita illa wasila ce ta a gano maqsadul shari'a dan wadannan suna ganin da illa da maqsad duka dai ne a'a shi al maqasid da al hikam ta fuskar illa ne ake gane su kenan illa wasila ce ila ma'rifati al hikam wa wato al maqasid wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan yan daga cikin hanyoyin da kamar da al qur'ani da sunna ko
na'am
na'am sai masalikul illa
na'am masalikul illa yanzu bari mu kawo na alqur'ani bari mu kawo na alqur'ani da sunna mu kara fayyace wata mas'ala misali shin shi alqur'ani ko da ke muna iya barin wannan har zuwa gaba saboda akwai adilla da za su zo mu tayi zuwa ga turqul kashf illa kinan
to shikenan insha Allah kenan sai masalike tasrihati wal zahir
yawa masalik ana nufin hanyoyi jam'i ne na maslak daga shigar da abu ne ko shiga salaka ya shiga aslaka ya shigar usluk ya daka fi jaybika dan mu gane abin nan to in an ka ce salaka ya shiga masalik hanyoyin da ake bi na a gane illa al-zahira wadda take ta fito sariha wal-zahira in an ce sariha wadda nassi ya zo da ita an gane ko yanzu misali Allah subhanahu wata'ala yace ya sabkar da al-qur'ani don a bayyana shi ga mutane wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim duk mai jin larabci wanda ya san kuma larabci da ka'idodin shari'a ya san ga da ɗaya daga cikin dalilan da suka sa aka sabkar da qur'ani wannan zahiri ne dan a bayyana shi a bayyana lafuzan shi a karanta su kuma ai aiki da shi zahir ne wannan sarihi ne zahir kuma wanda ana iya fitar da shi ne ta fuskar bai hito ƙaro-ƙaro ba amma ana iya gane shi ne dalili yanzu misali da Allah subhanahu wataala ce was-sariqu was-sariqatu da barawo namiji da barawuniya mace faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu to kaga miye dalilin da yasa aka ce a yanke hannayensu in ba dan da cewa satar da suka yi ba to ai kaga wannan babu wani fa'ida a ce a yanke hannu dan adam to kaga wannan zahir ne ma'ana ba karrai fito ba amma kasancewa an bijiro da yanke hannu bayan sifa ta sata ga namiji da mace shi addalilin da yasa aka ce a yanke hannu to kaga wannan hanya ce wanda ake gane wato dalilai na shari'a a cikin wannan mas'ala
Allah ya saka da alheri
amin
mallan akwai wanda ba su ce masalikul ima wat tanbih
to masalikul ima wat tanbih shine abinda qur'ani zai zo da shi amma zaka iske illa fitar da ita ne za a yi kamar yadda muka bada wannan misali in ba haka ba za a yi zamantuwa magana ma'anar magana wato kamar bata da ma'ana yanzu misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza sa'altumuhunna mata'an idan zaku tambaye su wasu wani abu ko kaya haka fas'aluhunna min wara'i hijab hijab ku tambaye su ta bayan hijabi shamaki an gane ko to sai Allah ce zalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shine mafi tsarkaka an gane ko shine sa tsarki a cikin zukatanku da kuma zukatansu to inda ba shine illa ba da kaga Allah ba zai kawo shi ba sai zaman to ita ma fas'aluhunna min wara'i hijabin bai da ma'ana
gaskiya
amma dalilin da yasa aka ce min wara'i hijabin zalikum athharu liqulubikum wa qulubihin to wannan kuma zai nuna maka cewa da qur'ani yazo yace matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iyayen mu na annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ana nuhin suna da daraja ta iyayen mu amma ta fuskar mu'amala ba dai suke ba dan su an ce fas'aluhunna min wara'i hijab kuma ita man makka wadda ta haife ka ba a ce fas'aluha min wara'i hijab a ce sai ka bayan ka tangaza ka amsa wani abu ga mahaifiyarka kenan sai ka gane ko menene alqur'ani yake son ya ce ina fatan mun fahimci wannan to sannan kuma misali da Allah subhanahu wa ta'ala kazancin kafirai yake cewa innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun su kafirai an ce musu an gane ko la ilaha illa allah yastakbiruna suna yin girman kai to mi addalilin da yasa aka kawo wannan magana kaga sai Allah ce fa innahum yawma idhin fil adhabi mushtarikun inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ashe sun yi tarayya ne a cikin azaba an gane ko wato saboda wato sun yi tarayya ne a cikin azaba dan in an ce musu la ilaha illa allah yastakbiruna wannan ko sai nuna maka cewa ashe duk mutumin da yake girman kai ga la ilaha illa allah makomar sauta ko a yanzu ko a wadannan zamanin da ya gabata ko a gobe zamanin da zai zo gaba ila yawmil qiyama Allah kai mu tsari to wannan shine maslakul ima'i wat tanbih wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri mallan mallan ana al ijma me yake ni da al ijma
to al ijma shine ake kira wato ittifaqu ulama'i asrin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da wafati wato malamai kaga ittifaqu ulama'i asrin ittifaqin malaman wani lokaci nan malamai ba duka malaman duniya ake nufi malaman da suka kai daraja ta ijtihadi kaga kuma shi yasa ba a ce ittifaqin al'umma ba dan mutumin da bai san shari'a ba koda misali malami ne wanda ya san wasu ilmuka amma shi bai san ilimin usulul fiqh ba bai san turuqul istinbat ba bai san yadda ake fitar da hukunce ba to shi shiga ciki malamin nahwu kadai bai shiga ciki malamin sarf bai shiga ciki malamin tafsiri bai shiga ciki malamin hadisi bai shiga ciki sai ya zama to malami ne na usulul fiqh ya san ka'idodin usulul fiqh ya san fiqh to wannan ayoyin da suke da alaka da abin da zai fitar na hukunce shine zai shiga a wannan wuri dole sai mun bambanta wannan shi yasa kace ganin akwai matsaloli ba dukkan mufassir bane yake ya kai darajatul ijtihad ba dukkan muhaddis bane yake ya kai darajatul ijtihad sai mun fahimci wannan da kyau an gane ko to ulama'i asrin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na daga al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce ba'da wafatihi bayan manzo ya kaura kenan ba a yin ijma'i lokacin da manzo shi na da rai saboda mi saboda lokacin nassi zai yin bayani ko sun ko alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma baka da izinin kai ijma'i akan sabanin nassi
babu wa mutunna
haka
hawa mutunna inji mutuwa
haka
Allah ya saka da alheri
amin
wallan akwai wanda zaka ji as-sabr wa taqsim
na'am to shi ijma'in nan menene maqasid ash-shari'a anashi hujjiyatuhu mun fadi cewa Imam Shafi'i ya kawo ayar da take nuna akwai ijma'i domin ya ce wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minina duk wanda ya bi hanya wadda ba ta mu'minne ba kenan bin hanyar mu'minnai ya zan wajibi idan ko malamai sun kai ijma'i dole mu'minnai su bi an gane ko to menene bayan mun samu hujjar sa menene wato hikimar ijma'i a cikin ilmul maqasid tunda nan muna son ba matsayin shi cikin usulul fiqh ba menene hikimar shi cikin maqasid ash-shari'a shi ijma'in karan kashi don nan muna magana ne a matsayin ijma'i ba usulul fiqh ba a matsayin maqasid ash-shari'a
gaskiya kare a sa abin da ake
yawa yanzu misali malamai sun yi ittifakin mace in ta yi aikin haji ba a ce ta aske gashin kanta ba irin yadda namiji yake aske gashin kansa to kuma shi Qur'ani bai zo gumbunta tsakanin namiji da mace ba to an kai wala tahliqu ru'usakum kakku aske kawunan ku kaga ba a ce maza ko mata ba kuma aikin haji mace tana zuwa namiji yana zuwa sabarin wadanda ba su fahimci larabci ba da Qur'ani suka cewa ya atuka rijalan za su zo ma mazaje ana fata an fahimce ni sun ce babu hajin mata rijalan nan jam'i ne na ar-rajul wanda yake tafiya akan kasa to yanzu ya zamu yi da mata sai malamai suka ce a ita mace za ta yanke ne qadrul unmula kamar za ta dibi daidai dan ya abin ga dan yatsa da ake cewa al-anamil sai ta abin ga nata ba yatsa ta gaba ɗaya dan yatsa na farko wannan yankan na farko shine za ta dibi
to
yawa to menene maqsad wanda yasa malamai suka saba ma wanda suka ce mace ba ta yin aski suka ce saboda shi gashin mace fil asli qawa ne gare ta haka ne ko ba haka ba sannan gashin mace kamar yadda aka sani idan babu shi mace za ta koma maimuni kuma an hana mata su yi koyi da maza cikin ababen da suka keɓance maza alhaliko tun ko wace ibada babu ita wata ibada wadda anka ce mace ta yi koyi da namiji misali cikin aski ko ta ɗebe gashin ta namiji na yin aski an shar'anta mishi fil asli shi yana da aski to shi yasa sai malamai suka kallon wannan cewa shike nuna cewa mace ba za ta wato aske gashin kanta ba to kaga wannan ijma'i zai taimaka maka wajen gane maqsad na shari'a domin an hana mata su yi koyi da maza kuma bai dace ba a ce mace ta cire gashin ta saboda ba ta kalluwa ina fata an fahimce ni ana ba mu labarin wani mutum da matar shi ta yi kullun tana son a bata kudin kitso ta hana to bamu sani ba hana waye ko babu bata gane ba shi dai Allahu a'lam ran da ta gaji kawai sai ta tura an kashe mata reza ta dala 5 ta samu sabuni ta samu kanta ko da yanzu ka tayi kolo ko abin da kace ma toli ko kwalkwabu ko da yanzu ka sai ta bude kallabi sai ce gidanku Allah ya kyauta
amma ta yi banna ita ma
to da akan maka Allah ka san matan nan sha'ani da na rayuwa tsakanin maza da mata kullum
sai addu'a
tacewa na akan sai ka rasa wanda addu'a gaskiya cikin lamarin
an ga ma shari'a in ba ka sa hanyar hankali ba sai ka rasa wanne yana mai gaskiya
banna za a yi yawa
sai dai Allah ya sauke
amin amin
mallan galabatul ashbah
to galabatul ashbah al-ashbah sune kama shabihun shine kama to ghalaba sai ai kokarin rinjayar da wani sashi akan wani sashi abu ne yana da kama da abu guda biyu shine suke cewa ilhaqu far'in mutaraddidin baina aslaini bi ashbahiha minhu abu ne yana da kama da abu guda biyu sai ka ji to wanne ne kamata ka rinjayar da shi akan wani yanzu misali bawa mutun ya kashe bawa idan muka kalli kasancewar bawa dan adam sai mu ce kashe shi za a yi idan muka kalli kasancewar bawa dukiya ce wadda ake saye ana sayarwa sai mu ce diya za a biya to shi yasa wani sai ya ce in mutum ya kashe bawa kashe shi za a yi kamar yadda ahnaf suka tafi idan dan da ya kashe bawa wasu sai su a in abin nan da ya kashe bawa diya za a biya saboda bawa kuɗi ne ana iya masa kuɗi to kaga wannan shi ake kira galabatul ashbah to kaga ta wannan fuska zaka iya gane maqsad na shari'a yanzu in wani malami yace kaza wani malami yace kaza sai ka je wani yace to su mallaman ga kaga sun rarraba mutane hankali a'a ba rarraba mutane hankali bane ko ne akwai fagen da ya kalla sanin wannan zai iya saka ka gane menene maqsad na wato shari'a wallahu ta'ala a'lam
to dai an kai shuru an ka tsaya akan abu kai tsaye haka kenan shi ka nuna dai ba a bincike
ba ba karatu a mallan kai ku dada in dai babu karatu ai kullun zaka iske dabkina aki
gaskiya
eh Allah ya kyauta.
Amin. Allah ya saka da alheri.
Amin.
Mallan tahqiqul manat.
Na'am.
Kuma gabanin tahqiq akwai tanqihul manat.
To tanqihul manat, al-manat shine illa. Mun fadi wannan anata yunitu bai ma'ana allaka shay ayara ta abu to ita illa da ita ce ake rataye hukunci a shari'a. To sai sun ka ce akwai hanyoyi guda uku da ake bi. Akwai tanqihul manat, akwai tahqiqul manat, akwai takhrijul manat. Kenan idan zamu yi shi a gurguje yadda mutum zai gane. Tanqihul illa wato sannan kuma takhrijul tahqiqul illa sannan kuma takhrijul illa haka kaga wani zai fahimtar sa wato in anka ce tahqiqi an gane ko na illa tanqihi na illa shine idan nasu yazo babu illa a zahiri ya za a yi mutace illolin shi ake kira tanqih domin at-tanqih shine at-tahdhib wa at-tasfiya misali mun bada misali a cikin karatu daga cikin usulul fiqh wani balarabe da yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na halaka na sadu da iyali na a cikin watan ramadan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kafara ta hau kanka to yanzu yadda zamu yi mutace illa da an ka ce mai ya ce yadda yayi kafara shin saboda yana balarabe kawai ne kawai aka ce kafara kaga da muna tanqihi shin saboda yana fari ne saboda yana mutumin kauye ne saboda yana ba kauye ne sanan a'a saboda yazo ma matar shi a cikin azumi saboda yazo ma matar shi ne a'a saboda yazo ma matar shi a cikin watan ramadana
kuma da rana
an gane ko kinan kaga sai mun ƙara abubuwa waɗanda suke nuna nan da za a tabbatar da illa to tunda yanzu mun yi tanqihin ta sai zaman toto yanzu mun yi abinda ake kira tahqiq mun tabbatar da cewa jima'in da ya da matarsa cikin watan ramadan da rana shine ya tabbatar da wannan illa akan sa to sannan kuma mun yi takhrij aikin da muka yi na tace wannan da kuma tabbatarwa shine ake kira takhrij mun fitar da wannan illa kenan fitar da ita aikin da zamu yi tanqihi kuma mu tace bayan mun fiddo shi ko tahqiqi mu tabbatar da cewa ga illar cikin daga cikin illolin wannan yana daga cikin abinda malamai suke amfani da shi wallahu ta'ala a'lam to wannan yana taimaka maka gane dalilin da yasa aka shar'antar da wani hukunci an gane ko tunda in ba dan haka nan ba bamu gane cewa mi addalilin da yasa aka ce kafara ta haukan shi
kenan muna iya cewa almunasaba kenan
na'am to wannan zuwa gaba zai zo shi na almunasaba
munasaba ko
na'am
na'am abin da gaba ma'rifatul asali bil lugha mala
ma'rifatu asalibil lugha kahin wannan ita almunasaba daban take ita almunasaba shine kallon sifa wadda shari'a ta tabbatar da ita akan wani hukunci ma'ana yanzu in anka kawo sifofi akwai sifofin da shari'a bata yi amfani da su ba akwai sifofin da shari'a ta yi amfani da su to shi ake kira almunasaba yanzu misali maye sifa ta wato abin nan as-sukr maye wannan shi dalilin shi aka hana a shagiya to yanzu misali wasfi na munasaba mace da namiji wajen rabon gado an ce a ba namiji kaso biyu a ba mace kashi daya lizzakar mislul hadhil unthayin to kaga wannan sifa ta kasancewa namiji shi yasa aka ce a bashi to amma akwai babin da in aka shiga kasancewa mutum namiji ko mace bai da bambanci shine wajen da aka ce in mace ta yi zina baiwa ai mata bulalami bulala hamsin fa'idha ahsanna ko uhsinna fa'in atayna bifahishatin fa'alayhinna nisfu ma'alal muhsanati min al'azab to an ce mace tana da bulala hamsin to nan sai aka ce bawa shi mai aime hamsin don babu bambanci tsakanin mace da namiji ta wannan fuska to nan ne ake kallon almunasaba a kalli wasfu wanda shari'a ta hankalta mishi ko bata hankalta mishi ba ko ko ta hankalta mishi a wani wuri ta wani wuri bata hankalta mishi ba misalin waɗanda suke cewa mutum inda Allah ya bashi zabi na wato kafara an gane ko kafara ta in mutum ya kashe wani abin naman daji yana cikin harama an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan baligha al-ka'bati aw kafaratun ta'amu masakin aw 'adlu dhalika siyama ka gani ko to an kace fajza'un mithlu zai bada sakamako itamkar abin da ya kashe minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum an gane ko masu adalci biyu za su yi abin nan kenan misali wanda ya kashe bauna zai in misalin ta zai bada saniya ko to au kafaratun ta'amu masakin ko ya kafara ta miskinai ma'ana daidai gurgudun naman abin gurgudun abin da zai ciyar au adlu zalika siyamun ko shi daidai na wannan azumi to shi wannan adlu zalika siyaman shin azumin abincin da zai ci a kilga wannan dabban misali za a yi ta kwana nawa yayin wannan azumi to kaga wannan shi yayi nauyi kwarai da gaske wanda ma har yanzu malamai suna ganin cewa wannan mas'ala tana buƙatar tahrir dan Ibn Uthaymeen da yazo akan ta yace to idan mutum a ce ya kashi ya to a ce bauna misali ko babbar dabba wanda in anka ce daidai abincin ta zai yi azumi misali to a ce kwana za ta kai kwana 500 mutum guda dai kafin ya ce insaniya to kiran kaga ko azumin kwana 500 yace to har yanzu dai shi dai ya kasa cimma dai mina na zai faɗi kan wannan mas'ala to kaga dai almuhimu dai a mas'alar mu nan ta almaqasid Allah ya bashi zabi to sai wani zo yace a'a an cilasta maka dole sai kai guda daga cikin su to kaga wannan wasfu shari'a bata hankalta mishi ba saboda ga wanda yafi sauki gare ka ga wanda yafi tsanani dan saboda a dora ma wanda yafi tsanani ina fata an fice ne in mai kuɗi na a ce azumi zai yi in kuma talakka ne a ce a'a sai ya ciyar da abinci saboda shi mai kuɗi in an ce ya siya abin ba zai bashi wahala ba zai iya sayan ma dabba 100 amma in kuma azumi aka ce shi kaga babu kuɗin da zai yi ya sai azumin to kaga wannan wasfukin shari'a bata hankalta mishi ba don haka ba za a yi kiri shi ba to wannan shi ake kira almunasaba akalli wasfukin ko ya tabbata ko bai tabbata ba wannan kuma yana daga cikin abin da zai sa ka gane maqasidish shari'a ashe da tabbaka zabi saboda tana son ta sauƙaƙa ni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son sauki ne gare mu bayan son tsananta mu ba wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin
wannan ma'rifatu asali bil lugha muka ji
to ma'rifatu asali bil lugha shine sanin sababin lugha sanin yadda larabci yake gudana to yana taimaka maka wajen fahimtar nafsi da kuma maqsadish shari'a yanzu misali zamu bada misallai misali guda zan bayar saboda halin lokaci annafiyu shine korewa to korewa akwai lokacin da musulunci zai zo ko alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta nuna abu an kore shi gaba daya amma kuma a'a ba ana nufin an kore shi bane a'a ana nufin bai ba shi kadai bane ma'ana nafiyul kamal saboda wasu suna cewa ai babu nafiyul kamal ƙarya ne ina ne nafiyul kamal yake to kaga wannan bai san usulubi na larabci ba Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci zai kore abu amma yana nufin abin bai da amfani fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun kaji Allah ce fala ansaba babu dangantaka to kuma Allah yace cikin suratul a'ma ko abasa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ranar da mutun zai guje ma ummihi wa abihi yawma yafirru almar'u min akhihi ranar da mutun zai guje ma dan uwansa to in babu dangantaka kuma ya anka ce akhihi dan uwansa wa ummihi da mahaifiyarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi da kuma matarsa kaga ashe akwai dangantaka amma amfani abba ta da kuma ba ta da amfani kafin ayi hisabi in an kai hisabi su masu imani za ta amfane su wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay ina fata mun fahimci wannan da kyau to kaga wannan hanya ce ta gane cewa uslubul arabiyya yana taimaka maka ka gane larabci da an ka ce babu din a'a amfanin sa ake nufi abu na gaba wani lokaci ana kawo nafiyu amma ana nufin nafiyul kamal abu bai cika ba Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib bai daga cikin aikin da'a mutun ya kalli gabas yayi sallah alhali ko sallah kuwa san tana daga cikin aikin da'a amma ana nufin ba shi kadai bane aikin da'a wanda za ku dukufa a kansa to kaga wanda bai fahimci salon laraba ba in yanzu sai ya ce to kai kaji ma Allah ya ce ma sallan ma ba aikin da'a bace don haka kowa ya dena ma yin sallah
subhanallah
ina fata an fahimci ni to sannan kuma akwai lokacin da za a zo a kore abu amma ba shi aka kore ba kaidin sa ne aka kore saboda in hani ya zo yana iya ayi nafyu sifa da almausufu wani lokaci kuma ana iya nafyu almausufu faqat wani lokaci ana nufin nafyu qaidi wato almausufu misali bari mu bada misali saboda in ba ma ayoyi muke kawo ba abin matsaloli gare shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anbiya yake cewa manzanni wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taba turuwa ba gabaninka sai mazaje muna musu wahayi fas huwa ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sai Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama su annabawan nan ba mu sanya su jiki ba to in mun ka ce annabawa ba jiki bane kiran ba mutane bane a'a ana nufin zaka hada jasadan da la ya'kuluna ta'ama ba mu halicce su jikin da bai cin abinci ba shine abin da ake nufi to kaga irin waɗannan masailkin da dalibi bai fahimce su ba sai ka iske yayi kwance kasa ya tabbatar da wani hukunci wanda ya saba ma abin da shi Allah subhanahu wataala yake nufi ina fata an fahimce don haka ma'rifatu asalibil lughal arabiyya ina taimaka ma mutum wajen sanin maqsad na shari'a in ka diba cikin wani littafi da ake kira mafatihut tafsir na ustadu doktor Ahmad al-Khatib ya kawo wannan ahkamun nafi wato fi al-lugha wallahu ta'ala ala
Allah ya saka da alheri
amin
malan akwai wani abu da ke ma taqrir
na'am to at-taqrir shi anti at-taqrir cikin ilimin hadisi ana nufin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yagga wato ana yi bai hana ba ko labari yazo masa musulmi suna yi bai hana ba an gane ko labari yazo masa bai hana ba to idan muka dibi wannan abinda ake nufi da shi cikin ilmul maqasid ba haka ba ana nufin abinda yake da alaka da manzo ko yake da alaka da Allah kenan a ilmul maqasid ba wai taqriri na manzo sallallahu alaihi wa sallam ba har taqriri na Allah domin al-af'al abubuwa ayyuka waɗanda suke iya zakkuwa yana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da sahabbai da suka yi sabani akan sabani su cewa hadisi na Abdullah ibn Umar da yazo cikin sahihul Bukhari da Muslim la yusalli anna ahadun al-asra illa fi bani Qurayza kadan ku yi sallah in ba bani Qurayza ba wasu suka je suka ci gaba da tafiya sai da suka je can suka yi sallah wasu suka tsaya akan hanya suka ce tunda lokacin sallah yayi mu tsaya mu yi sallah ba yana nufin bakar mu yi sallah da yazo bai hana kowa ba tunda kowa ya samu yayi sallah to ala ayyati hal ku ne akan fahimtar sa an tabbatar da shi manzo ba zai tabbatar akan kuskure ba amma abinda ake nufi in yazo cikin alqur'ani taqriri yana buƙatar a fahimce shi ta fuska guda uku na farko shine abinda nassi yayi shiru amma yayi bai ce komai ba ko na alqur'ani ko na sunna amma ya bar damat ayi ijtihadi a cikin sa Allah ce wa amruhum shura bainahum al'amarin musulmi suna yin shura ne tsakaninsu shawara to sai malamai suka ce na abinda ake yin shawara a cikin sa abinda babu nassi karara akan shi to kenan kaga nan wato da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da ana yin shawara amma abinda babu nassi inganta wato qat'i wanda ya fito karara ya yanke hukunci yanzu zina babu zance ayi shawara a ce to bari mu rage mu maido su 40 ko 30 ko mu kara su zan 100 a'a haka ne an kace za a yi 100 din nan bulala 100
su za a yi
to nan kaga ba a yin shawara to kaga nan ba a bude kofa ta ijtihadi ba to sai kuma taqriri na biyu shine Allah ya sabkar da wani hukunci to sai wata mas'ala ta sake sabka irin wannan ta sake faruwa sai Allah bai yi magana ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi magana a canza hukuncin ba to kaga wannan ke nuna ma Allah ya yarda da wannan hukunci shi cigaba da tabbata domin in bai yarda ba zai shafe hukuncin ya kawo hukuncin da yake bukata an gane ko sai abu na gaba suna nufin shine abin da suka kira al-kaffu fi'lun al-kaffu rashin aikatawa fi'lun shi ma aiki ne mas'ala ce wadda da yawa sai suna ganin rashin aikatawa ba aiki bane mutumin da bai yi sallah ba sai a ce ya saba ma Allah to ai aiki ne abbayi ba to malamai sun kawo adilla waɗansu adilla kin ba su da shamaki waɗansu kuma abin nan malaman usul fiqh suke cewa abin da ke nuna aiki fi'ilina na farko fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul furqan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura manzo yace ya rabbi ya ubangiji inna qaumi mutane na ittakhadhu surrika hadha al-qur'an wa al-qur'an mahjura abin kaurace ma kaga kaurace ma qur'ani shine rashin karanta shi ko ba haka ba to kaga kuma wannan ai sabo ne aikata sabo ne to kaga wannan ya nuna cewa ashe rashin aiki shi ma aiki ne rashin aikatawa aiki ne idan muka je shi ma waɗansu dalilai da waɗansu malamai suka kawo amma su waɗannan waɗansu malamai suna ganin kamar ana iya abin nan nasu sai Allah subhanahu wataala ke cewa laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suhuf su bani isra'ila mi yasa ar-rabbaniyun masu ibada masu bin Allah wal ahbaru da malaman su su hana su ba an qaulihimul isma fadar abin zunubi abin da ke jawo zunubi wasuhta da cin rashawa sai Allah ce labi sama kanu yasnaun yayi muni abin da suke aikatawa to in mun ce su malaman ake nufi to sai zama to labi sama kanu yasnauna ya nufin kenan rashin yin wa'azi an gane ko yayi muni an gane ko ko kuma in su mutanen ake nufi waɗanda suke aikatawa to nan Allah ya nuna su mutanen suna aikata aikin da bai da kyau ne to amma idan muka duba da su malaman da su waɗanda da sun aikata aikin da bai da kyau sai ya nuna maka cewa ashe rashin aikatawa shi ma aiki ne na gaba kuma ayar da suke kawo a cikin suratul maida lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asu wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun yayi muni abinda suke aikatawa sai Allah ya ce kanu sun kasance lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila Allah an ci wadanda suka kafirta daga cikin bani isra'ila ala lisani daud akan harshen annabi dauda wa isa ibn maryam da isa dan maryam zalika bima asaw wannan kuma saboda sun saba wa kanu ya'tadun sun kasance suna ta'addanci kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba su hana juna wajen aikata aiki mummuna sai Allah ce la bi sama kanu yaf'aluna yayi muni abinda suke aikatawa ba sani ko an fahimta to kaga ashe rashin wa'azi ko rashin aikata wani aiki da Allah ce ai wanda Allah ya wajabta ma kenan shi ma aiki ne kenan nan wanda wannan dalile ne malamai suke cewa alkaffu shi ma fi'lun ne wato mutumin da bai aikata abinda aka wajabta ba kenan kamar mutumin da wato ya aikata barbarma ne barbarma ce ya aikata amma kaka kalli cewa bai aikata ba sai ka kalli a zahiri kamar bai aiki ba a'a rashin aikata wa shi ma aiki ne shi yasa suke cewa muqtadal at-taklif al-fi'l wal-kaff malaman usulul fiqh suke bayanin wannan idan fata an fahimci to kaga yana da kyau shi ma wannan mutun ya san shi game da al-maqasid ash-shar'iyya wallahu ta'ala a'lam
mutun shi zo shi ta budun budun
to dada ka san abin da sai hakuri
sai hakuri abin da gaban mallam as-sukutu fi waqtil bayan bayan me suke ni da wannan magana
to wannan mas'ala tana da tsawo sosai amma dai zamu dan kawo bayanin ta kadan sai bayan mun dawo cikin karatu zamu kara fayyace ta abinda ake nufi idan aka yi shiru ba a yi bayani ba kuma lokacin bayanin yayi to yana nufin an yarda da abu kamar da suke cewa as-samtu ridan yin shiru yarda ne duk da yake sai an samu qara'in wanda suke nuna yarda ne ba tare da gintsa fuska ba kamar da suke cewa idnu hasu matuha budurwa ba ta magana cikin hadisi sai dai ta in dai tana so za ta yi shiru to sai malamai suce shiru wanda babu alamun gintsa fuska da rashin yarda tare da shi ake nufi ina fata an fahimci ne kenan ma'ana idan wani abu ya faru sai Allah bai yi bayani ba tunda Allah ya san komai ko manzo sallallahu alaihi wasallam labari ya zo mishi an gane ko kuma bai hana ba to kenan wannan ya nuna ya yarda da wannan abin ina fata an fahimci ne shine to wato menene da suka faɗa anan
nan abin gashi shine suka ce as-sukutu fi waqtil bayan bayan
yawa as-sukutu fi waqtil bayan bayan ai shiru cikin mas'alar da kamata ai bayani kuma yace ai bayani ba ai bayani ba to shi ma bayani na misali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda yazo cikin sahih al-Bukhari yake cewa duk wanda yaje aikin hajji to fa man lam yajid an-na'layni falyalbis al-khuffayni wa man lam yajid izaran falyalbis as-sarawi wanda bai samu khuffayni ba na'layni takalmi tunda ba a son mutun ya saka kafafuwan shi cikin ya liƙe su sai aka ce falyalbis al-khuffayni ya sanya khuffi guda biyu sai malamai suka ce to ana iya yanke su to amma sai aka ce wa man lam yajid izaran wanda bai samu yanzu zamanin yanzu bargo muke cewa amma ana ce mishi gaptu dan zani falyabsi sarawil ya sanya as-sarawil wando to akwai sabani as-sarawil jam'i na ko as-sarawil mufrad na wannan jam'i wai qadiya ce ta lugha amma dai to nan sai malaman maliki suka ce to in ya sa wando tunda an dumka shi shi wando dumka da kuma an hana a sa wando sai suka ce to sai yayi fidiya ta haukan shi sai yayi lafi sai yayi yanka
duk da an bashi umurni
to tunda akwai umurnin da ya hana kakkamanta cewa in kana aikin haji ba a yarda ka sa al-makhita ba abinda aka dunka ba haka da suka faɗi maganar ba to amma sai malamai suka ce to nan su kuma inda maliki ake ganin sun abin nan ai ya kamata tunda in an saka an saba to ai shi manzo ya san shi ya bada umurnin cewa ka asa al-makhit to tunda in ka sa yanzu kuma ya baka umurni in baka samu ba ko ba haka ba to sai ya faɗi cewa ya kamata wanda yayi wajibi ya akan shi sai yayi mi sai yayi fidiya to amma tunda bai faɗa ba to wannan yana nuna cewa babu laifi a kansa shi yasa jamhurin na malamai sun ka saba maliki a cikin wannan mas'ala su maliki suna ganin akwai wajibi akan ka na fidiya su ko wadanda suna ganin babu wata wato fidiya akan ka tunda adana manzo yayi bayanin wannan ne a cikin al'umma kuma inda akwai hukunci da ya kamata a ce wannan wurin inda yake wannan bayani wajen aikin haji mutane sun taru ya kamata a ce ya bada bayanin cewa ya kamata a sai kai fidiya amma tunda kaga bai yi bayani ba to ya nuna cewa abin ya haddada shi
tunda inda akwai wani akwai fidiya da dole dan nan
ya kamata ya bayani
dan nan da ya tahi ya tahi
ya tahi to shi addalilin da yasa ya faɗi wannan shine suke cewa as-sukutu shi ne fi qatl bayani bayani inda kaga mutun yayi shiru lokacin da kamata ya bayani bai bayani ba to bayani ne ma'ana shi ma kanshi wannan abin bayani na nuna maka wannan hukuncin bai tabbata akan ka ba wanda ba a faɗa ba ina fata an fahimci to mas'alar tana da bayanai masu dan yawa na wajen al-bayan domin al-bayan yana da bayanai masu yawa mun dan taba saura cikin usulul fiqh mun taba saura cikin usulul tafsir yau kuma in Allah ya ba mu iko kuma za mu dan tabunto masail akan al-bayan wanda suke suna da muhimmanci suna rikitar da dalibi wani lokaci wallahi ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri mallan kenan kamar
na'am
kamar da mallan yake kenan yawanci dan mutum yayi shiru ana ADD a gani
eh huska da qara'in al-qara'in al-qara'in
an ga kace babu kakin magana kuma an ce muke an baki wa ne sai kawai ta yi tumultumi da huska kenan ba ta yarda
mallam bahaushe ce labarin zuciya
a tambaye huska
eh to ai kun ga ya isa
to insha Allah anan ya kamata mu tsaya insha Allah za mu je hutu na minti 10 bi iznillahi ta'ala bayan minti 10 za mu sake dawowa mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah muna fata Allah mu dauki sarki shi sakan kamu mallan da alkhairi kuma masu saurare kuma Allah ya sakan kamu ku da alkhairi da sauran dukkan waɗanda suke biye da mu a cikin wannan lokacin insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh